Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa an sauke babban hafsar rundunar sojin Ukraine Alexander Siski daga mukaminsa a wani babban garin bawo da aka yi a rundunar sojin kasar Amurka da Saudiya sun cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa akan makamashin nuclear. A Nigeria, cacar baki ta kaure bayan da jam'iyyar APC mai mulkin kasar ta mayarwa da Sanata Rabi Musa Kwankwaso martani a game da hirar da ya yi da gidan talabijin na Channels inda ya kalubalanci gwamnatin sunan rashin shawo kan matsalar tsaro.
Ya yi gwamna, ya yi minista na tsaro. Inda a ce sun yi wa tufkar hanci a lokacin da suke don daga hannunsu muka kwata saboda rashin iyawa.
Ko mutum ya ki ko ya so ya tabbatar cewar gazawa ce ta gwamnati, kuma dukkan ɗan Najeriya yana da haƙƙi ma ya tambaya me yake faruwa wannan bangare.
A jamhuriyar Niger, yayin da ƙasar ke ci gaba da faɗaɗa harkokin kasuwancinta da China, manoma a ƙasar sun bayyana fatansu akan wannan hulɗa.
Mu abun da muka yi gani shine yau kasashenmu hulɗar da ya kamata su bida da kasashen su China shine ya kasance hulɗa ne wanda za a koya muna yanda za a yi musamman mu kanmu iri ne, kayan aiki ne, ko kuma taki ne wanda ya kamata.
To za mu je kasar Ghana, inda manyan baki daga kasashen Afirka ke halartar taro don tattauna makomar kiwon lafiya a nahiyar Afirka. Amma kafin nan sai na soma da labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Sharif Baffa ke muku, barka da hantsi. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta sake kai hare-hare kan Iran a dare na 11, yayin da Tehran ɗin ta gargaɗi Amurka da kada ta kuskura ta ce za ta kai wa cibiyar sarrafa makamashin ta hari. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yaba wa ƙuri'ar da Majalisar Dokokin ƙasar ta kaɗa, wadda ta amince da hana yara 'yan ƙasa da shekara 15 amfani da kafafen sada zumunta. A Najeriya, jami'an adawa ta ADC ta bayyana damuwa game da wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar, wanda ya bayyana cewa mutum miliyan 139 na jama'ar ƙasar na rayuwa cikin tsananin talauci.
Abu ne wanda yake a fili, mutane an sa su a cikin talauci da gangan. Abubuwan da gwamnati take sa tallafi a baya, duka wannan gwamnatin ta wuta ce ta tsara tallafi, kama da kan man fetur, wanda man fetur na ya shafi dukkanin rayuwa al'umma, wanda mutane sun kasa ganin komai a ƙasa sun daga cire wannan tallafin ga dan karan baki da ake shiyowa daga Bankin Duniya.
Akwai labaran kasuwanci da na tattalin arziki duk a cikin shirin, amma kafin nan ga labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 13 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kala Rawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Niger, wato bi daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji Ukraine ta kai hari ta sama rumbun ajiyar wani kamfani mai hada-hada ta intanet kan zargin samarwa Rasha jirage marasa matuƙa. Nan gaba yau ne ake sa ran Amurka da Saudiya za su cimma yarjejeniyar samar da makamin nukiliya a ƙasar. A Najeriya kuwa an fara tsokaci kan matakin Majalisar Wakilan Ƙasar na bincike kan kadarorin da hukumomi suka kwato tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu.
Local kula da kadarori wanda aka kwato daga wajen masu laifi wanda ake zargin cewa suna da laifi, su waɗannan hukumomi ICPC da EFCC hakkinsu ne su kula da wannan gida, in ma makaranta ne haka, in ma gidan mai ne haka, kowane irin kakira dai.
Hukumomi a jamhuriyar Niger kuwa na ƙoƙarin shigar da kamfanonin cikin gida domin dama da su a masana'antar man ƙasar, tuni kuma wasu ke cewa faduwa ce ta zo daidai da zama. To shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin, amma bar mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Ranka. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Badriya Tijani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji jami'ai Isra'ila da Amurka sun nuna damuwa kan yarjejeniyar nukiliya tsakanin Amurka da Saudiya. Rahotanni daga gabas ta tsakiya sun ce tankokin mai bakwai sun sauya hanya bayan ƴan tawayen Houthi sun kafa shinge a teku kan Saudiya a ranar Litinin. A jihar Kano Najeriya kuwa wani magidanci da ƴar shi ne suka rasa rayukansu sakamakon fadawa a rijiya.
Wata yarinya ce ta fada cikin rijiya, mahaifinta yayi kokarin shiga rijiya don ya fito da ita, wanda shi ma kuma ya kasa fitowa. Jami'an mu suka yi dukkanin me yiwuwa wurin ganin sun fito da su, abin ya gagara har dare ya shigo.
Hukumomi a jamhuriyar Niger na kokarin shigar da kamfanonin cikin gida domin damawa da su a masana'antar man fetur din kasar, tuni kuma wasu ke cewa faduwa ce ta zo daidai da zama.
Muna da injiniyoyi, muna da kayan aiki, muna da kuma capacity harkar kuɗi da ke sa duk abin an ka tambaye mu a ƙasa muna samun shi, kuma kamfanonin mu suna iya kulawa da quality in.
Za kuma mu je Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a cikin shirin, amma bari mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Ronka.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Jama'a barkamu da wannan safiya, da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura, za ku ji cewa muhawara ta barke kan wanda ya tara wa Najeriya tilin bashin sama da naira triliyan 160 tsakanin gwamnatin Tinubu da waɗanda ya gada, bayan da ya musanta ciwo ba su suka masu yawa. A Najeriya, marasa lafiyar da ke buƙatar shan magani kullum-kullum sun koka kan yadda tsadar magunguna ke barazana ga lafiyarsu. Sannan za ku ji kayayyakin da ake shigowa da su jamhuriyar Niger na barazana ga babbar cibiyar sana'o'in hannu ta ƙasa, Village Artisanal. Za mu ji ƙarin bayani a cikin shirin. To amma zan fara muku da labaran duniya.
DW labarun duniya.
Yakin Iran ya lakume kusan dala biliyan 40 ta Amurka, inji ma'aikatar tsaron Pentagon. Kungiyar Human Rights Watch ta soki shari'un da ake yi wa waɗanda ake zargi da Boko Haram a Najeriya. Gobara ta kona sama da hektar 30,000 a arewacin birnin Madrid na Spain.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro, sannun ku da jimirin kasancewa da zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da Jamus. A cikin shirin za ku ci cewa Jamus da Najeriya sun rataba hannu kan yarjejeniyoyi da kamfanonin Jamus don bunƙasa fannin wutar lantarki da ma iskar gas a masana'antun Najeriya. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta kaddamar da kidayar ma'aikatan kamfanoni da masana'antun kasar don sanin ko suna aiki bisa ƙa'idojin da doka ta yi tanadi. Masana ilimi a Ghana sun ƙirƙiro wasu lambobi na cikin gida domin inganta lissafin ƙananan yara a makarantun boko na ƙasar. Da kwaɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan.
Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
DW labarun duniya.
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis. Noe na yin bukukuwan tunawa da mutane 73 da suka mutu a harin da aka kai a Oslo da Itoya shekaru 15 da suka gabata. A bisa sabbin alƙalima da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar, ya nuna cewar annobar cutar Ebola ta yi sanadiyar mutuwar mutane 1,001 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Uganda.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Jama'a barkanmu da kasancewa da kuwa zango na uku na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bona a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa alamu na ƙara nuna cewa mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wurare da ke da arzikin man fetur na ƙara nisa kafin ya kai ga zama gaske sakamakon yadda masu arzikin zuba jari ke ƙara kawar da kai daga yankin. To sai dai masana na cewa akwai tsauraran matakan bi gabanin narka kuɗi cikin wannan fanni don gujewa asara.
Su kansu gwamnati sun san cewa ‘yan kasuwan ba za su zo ba, suna sane suka kira, la'alla idan ‘yan kasuwa ba su zo ba, so gwamnati sai ta ce wa al'umma za mu karɓi bashi domin mu haƙa wannan man al'umma ga sasa amfana, kamar wani dalili ne da za a yi amfani da shi wajen ciwo bashi.
Ziyarar aiki da ministan harkokin wajen Jamus ke yi a Najeriya na ci gaba da haifar da yarjejeniyoyin haɓaka fannin lantarki daga ɓangaren ‘yan kasuwa masu zuba jari. A jamhuriyar Nijar kuwa manoma ne ke kokawa yayin da suka fara shiga damuwa sanadiyar afkawar farin dango cikin gonakinsu. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, amma za mu fara da labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
DW labarun duniya.
Aƙalla jiragen ruwa guda tara ne na ‘yan kasuwa suka koma baya a kusa da mashigin Bab El Mandab da ke a tekun Bahar Maliya bayan da ‘yan tawayen Houthi suka yi barazanar sanya wa Saudiya shinge na toshe jiragenta. Jami’an kashe gobara a Italiya na ƙoƙarin kashe wutar daji a wurare da dama a tsibirin Sicilia da ke a kudancin ƙasar, inda yanayin zafin rana ya wuce maki 40 a ma'aunin Celsius. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis domin tattaunawa kan rikice-rikicen da ke faruwa a Ukraine da kuma yankin gabas ta tsakiya.
Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Kungiyar kasashen Afirka ta EU ta yi tur da hare-haren da suka faru a Mali da Jamhuriyar Nijar a ƙarshen makon jiya. Bakin haure sama da 160 ne suka fice daga Afirka ta Kudu tun bayan tashin rikicin kyamar baki zuwa yanzu. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce har yanzu kasar sa na sha'awar tattaunawa da Iran. Tuma da layin zu ga labarin. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro, barkamu da kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana ga kanin labaran da muke tafi da su. Bayanai daga jihar Sokoto a Najeriya sun ce ‘yan bindiga na sake yin sansani a jihar bayan ruwan wuta da aka yi musu a zamfarar makon jiya. Bakin haure sama da 160 ne suka fice daga Afirka ta Kudu tun bayan tashin rikicin kyamar baki zuwa yanzu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu raguwar yunwa karo na uku a jere. Tuma da layin zu ga labarin kamar yadda suke.
Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana.
Shamsiya Haruna.
Mai tauraro, barkamu da wannan yammaci da fatan an huni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kama ‘yan ta’adda a filin jirgin saman Katsina bayan dawowarsu daga ƙasar Saudiya. Kotu a Indiya ta yankewa ‘yan fashin tekun Somaliya su 44 hukuncin ɗaurin rai da rai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa dakarun ƙasarsa za su lalata gadoji da tashoshin lantarkin Iran idan har ta sake taɓa wani jirgin ruwa a Hormuz. Tuma da la yanzu kuma ga cikakkun labaran.
An yi garkuwa da fiye da mutum 40 a hare-haren ‘yan bindiga a jihar Zamfara ta Najeriya. Masar ta zargi Habasha da siyasantar da ayyukan madatsar ruwan kogin Nilu. Kazalika kafofin Amurka na ci gaba da kasancewa a buɗe ga shirin tattaunawa da Iran a cewar Rubio. To kanin wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafara su daga nan TRT Afirka Hausa. Na ranar Laraba 22 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru, sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Sin ta fitar da takardar matsayinta kan shugabancin intanet a zamanin fasahohin zamani. An kafa cibiyar binciken wayewar kai ta duniya. Kazalika, za ku ji cewa yawan man fetur da gas da Sin ta samar a shekarar 2025 ya kai wani sabon matsayi.
Kuna tare ne da tashar CRI.